نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله منا غوديا غا الله تبارك وتعالى وان دي ساكي قدر حدورمو أولنا مسلاتينا مهاجرون دومنشي غباد تفسير القرآن ميجرما عند مكا كمل تفسير سورة النبأ Yau kuma insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu fara farkon suratul Nazi'at muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu wajen karantawa daidai da fassarawa daidai tare kuma da fahimtar ma'anonin ayoyin yau muna shida ga watan Juma'atul Ula shekara ta 1446 bayan hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda yake daidai da 8 ga watan 11 shekara ta 2024 miladiya insha Allah zamu fara farkon suratul Nazi'at bismillah
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الرادفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واثقة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون بالحافرة أئذا كنا عظاما نكرا قالوا تلك إذا كرة خاسرة
طيب الله تبارك وتعالى يتي والنازعات غرقا الله تبارك وتعالى يتي نارنزوا داء النازعات واتو ملائكو والاندسكي بزجي واتو لا يكن كافري سوني النازعات garkan kuma ana nufin da tsanani kamar yanda ake dilme abu a cikin ruwa ko a nutsar da shi a ce gara'a fil ma ya nutse a cikin ruwa saboda ko dai ruwan ya fi karfin sa ko kuma saboda an tsanantawa abin da aka limar da shi a cikin ruwa to shine Allah tabaraka wa ta'ala yace wan nazi'at annazu shine a yage abu kamar a samu shuka tare da sewoyinta sai a tuge ta adda sayoyin a yago ta haka wannan shidati nashdan Allah tabaaraka wa ta'ala yace na rantsuwa kuma da mala'iku waɗanda suke zare rayukan mu'minai cikin sauki cikin nishadi wasabihati sabha Allah tabaaraka wa ta'ala yace yana rantsuwa kuma da wato ainashin asabihati sabha wato taurari da kuma wata da suke kai kawo a sama haka wasu malaman tafsiri suka ce as-sabihat ana nufin wato taurari da suke sama su yi kai kawo tsakankanin sammai da kuma wato gabar da yamma waɗansu kuma daga cikin malaman tafsiri suke cewa as-sabihati sabha su ne wato mala'iku da suke tafiya kamar ingarman doki su ake nufi waɗansu kuma suka yi wacce magana cewar wato ana nufin taurari ne. Allah tabaraka wa ta'ala ya yi rantsuwa da waɗannan al’amura wato na ainihin cire rayuka na ainihin kafirai da kuma rayuka na ainihin mu'minai. Rayukan kafirai Allah ta'ala ya ce wan nazi'at garqan, na kuma mu'minai sai ya ce wan nashidati nashdan. Yana rantsuwa da masu fizge wa mala'iku masu fizge rayukan kafirai da tsanani, da kuma rantsuwa da mala'iku masu zare rayukan mu'minai cikin nishadi cikin sauki. Sai Allah ta'ala ya ce wasabihati sabha, da kuma taurari waɗanda suke kai kawo a sama. Cire rayukan arna, cire rayukan kafirai ya sha bamban da yadda ake cire rayukan wato mu'minai. Duk wanda yake barshi da imani, idan an tashi cire ransa, abinda ake naz'u ne shine kwabe abu a ciro shi. Idan abu yana da haƙora ko yana da kai ko yaɗo ta sama, kuma an sanya shi cikin abu mai laushi, idan an tashi zaro shi, ko kuma abu mai tauri ma in an tashi zaro shi, zai zamto zaro shi ɗin yana da tsanani fiye da a ce abinda kawai saka shi aka yi. Malamai suna kwatantawa kamar a ce a sa abu mai baki ne kamar manjagara, sai a lilliɓe shi a cikin ƙasa, a lilliɓe kansa ga wannan haƙoran nasa, kuma a danne shi a dandabe tsaf. To in an tashi zaro shi fa, in ya kama sai an yi da gaske saboda wannan haƙoran. Kuma duk inda ya zaro sai kaga gurin, wato an tsara gurin, sai gurin ya jijjiki ƙwarai da gaske. Amma suke cewa wato wannan shine kwatankwacin rai na ainihin kafiri in za a cire shi. Amma shi mumini kuwa kamar ka sanya wato ainihin ka samu silin gashi ne irin na dabba dogo haka mai ƙarfi, sai ka sashi cikin kamar a ce man shanu, sai ka nutsar da shi, in ka tashi zare shi sai yadda kawai za ka zare shi ba tare da wato ka sha wahala ba, ba kuma tare da gurin ya tsatsage ba. To haka ne kwatankwacin wato fizge rayin kafiri da kuma zare rayin wanda yake mumini. Su kafirai tun lokacin fitar da ransu ake gana musu azaba, su kuma muminai tun lokacin fitar da ransu ake musu albishir. Mutuwa ga baki ɗaya ko ga mumini ko ga kafiri tana da wahala, gaba ɗaya mumina a wato mutuwa tana da wahala. Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da zai bar duniya, goshinsa yana yin gumi, sai yake nanata cewa inna lil mauti la sakharat, lalle mutuwa fa tana da magagi. Kaga shikenan sallallahu alaihi wasallam, ballantana ni kun ballantana kai, kowaye sai ya ji magagin mutuwa. Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce waja'at sakaratul maut bil haqq dhalika ma kunta minhu tahid, wato magagin mutuwa zai zo da gaske fa zai zo, wannan kuma shine abin da kai dan adam zuciyarka batta so. Kaza an ce zaka yi magagi na nishin wato mutuwa. To tunda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji magagin mutuwa, to babu wanda zai tsira daga nishin magagin mutuwa. Daga cikin magabata suna kwatanta mutuwa ko zafin fitar rai kamar a sami sara da takobi sau dubu ɗaya ko na makamancin haka, a haɗa zafin a haɗa shi guri ɗaya, to shine zafin fitar rai. Amma wannan ba wai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ba, daga cikin magabata ne wani yake faɗar wannan magana, ba wai hadisi ne daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa zaka ga idan mutum ya mutu jikinsa ya lige da ya ji jikin fitar da rai, to idan kafiri ne wahalar da yake sha ta wuce tunaninka. Idan mumini ne kuma wannan magagin mutuwar zai same shi, amma Allahu tabaraka wa ta'ala zai sauƙaƙa masa al'amuran, sai ya zamto ran siyar za a zare shi ba tare da wato tsanani ba, kamar yadda ake wato anashin kafirai ba. Annabi sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta wani hadisi da aka rawaito daga Barra'u ɗan Azib, Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa innal abdal mu'min, lalle bawa mumini idan ya kasance zai bar rayuwar duniya ya fuskanci ya doshi rayuwar lahira sai nazala alaihi mala'ikatun bidul wujuh ka anna wujuhuhum shams. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan mutum ya hau hanyar barin duniya ya tinkari lahira sai wasu wato mutuwa ta zo masa kenan sai mala'iku su sako masa daga sama domin duk wanda zai mutu mala'ika kwamati ne suke zuwa na cire rai ba mala'ika ɗaya bane sai dai a ciki akwai guda ɗaya shine malakul maut shi yake cire rai din amma ba mutum wato ba mala'ika ɗaya bane yake zuwa gurin dan adam ba kwamati ne lajina ce mai zaman kanta kwamati ne na daukar rai amma mai cire ran guda ɗaya ne ga mata an gane kamar yanda misali a ce likita zai tiyata ba shi kadai ba akwai mataimaka miko kaza rike kaza to haka al'amarin yake mala'iku da suke zuwa gurin wato bawa idan zai mutu suna da yawa sai dai guda ɗaya ne shi kadai shine mai iya zara rai din Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan hadisi yake cewa idan mumini zai bar duniya zai tafi lahira sai mala'iku su sako masa daga sama da fararen fuskoki kai ka ce rana ce wajen haske zai gansu haske fuskokinsu suke su wannan mala'iku din kuma kowa sai ya gansu kowa sai ya ga mala'iku in sun zo za su dauki ransa sai dai babu wanda zai bada labarin cewar ga su sun zo kuma ga yanda suke duk wanda ya gansu to shi zai tafi ne ba zai samu damar bada labari ba idan ka ji an ce wane ya mutu to fa ya ga mala'ikun mutuwa sun zo masa duk wanda ya mutu sai ya gansu sai na gansu sai ka gansu ba wanda zai yi saura sai ya ga mala'ikan mutuwa sai ya ga kwamitin daukar rai sai dai ba wanda zai iya biya wani mai labari Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan suka zo sai su zo da wani wato akfan min aljanna da wani kyalle na aljanna wanda yake fari tas mai laushi da kuma wani turare daga aljanna mai kamshin gaske sai su zo su shimfida sai mala'ikan mutuwan sai ya ce ya ke wannan rai wato mai kyakkyawan yanayi ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ya ke wannan rai a cikin hadisi yake cewa ya ayyatuhan nafsul mutma'inna tayyiba ya ke wannan rai tsarkakakkiya ki fita ila ridwani minallah ki fita zuwa ga yardar Allah tabaraka wa ta'ala Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sai a ciro rai din cikin sauki kamar kana zuba ruwa a cikin kwano ko cikin mazubi kamar ruwa yana zubowa a kwano kana tara cikin sauki zaka ga wato ran yana fita sune mai annashidat nashidat din Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ana cire ran ba zai zauna a hannun mala'ikan mutuwa ba kwatankwacin kiftawar ido face waɗannan sauran mala'ikun sun karbi ran sun saka a cikin wannan tawul din ko kyallan ko wannan abin da suka zo da shi wannan yadin nan aljanna din sai su saka a ciki su nade shi ga kuma kamshi a ciki sai su tafi da shi zuwa ga sama suna zuwa sama ta daya sai mala'ikun sama ta daya su ce wannan wacce rai ce haka mai kamshi wannan tsarkakakken wato rai ne wannan tsarkakakken bawa ne haka mai kamshi sai a ce wane ne dan wane a faɗi ainihin sunansa daddaɗan sunansa da ake kira da shi ake kiransa da shi a nan duniya su masa addu'a ta alkhairi a tafi da shi zuwa ga sama ta biyu idan an je sama ta biyu nan ma su sake tambaya wannan wacce rai ce haka mai kamshi mutuniyar kwarai sai ya ce wannan wane ne dan wane su masa fatan alkhairi a je sama ta uku sama ta hudu sama ta biyar sama ta shida sama ta bakwai sai a je sidratul muntaha a je can saman bakwai inda Allah tabaraka wa ta'ala yake wannan hadisi da Bara'u dan Azib ya rawaito shi ingantaccen hadisi yana tabbatar da cewa idan an dauki ran bawa sama ake yi da shi kuma yana tabbatar da cewar Allah tabaraka wa ta'ala yana sama ne na wata gangan ba wai Allah ta'ala yana ko ina bane wannan ba aqida ce mai kyau ba shine aqidar musulmai Allah ta'ala yana ko ina ba aqidar musulmai na kware shine Allah ta'ala yana sama amma iliminsa yana ko ina subhanahu wa ta'ala wasu zaka ji suna cewa ai Allah ta'ala yana ko ina yana ban daki kenan yana sanar ce gidan giya kenan ina kenan ta'ala Allah an zalika uluwan kabira hasha lillahi an yakuna kadhalika subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala tsarki ya tabbata gare shi a ce yana gurare wanda suke masu kasanta ko ina yana nan da ilimin sa ya san duk abin da yake faruwa in mutanen duniya duka za su yi magana a lokaci guda ya san me kowa ya fada kowa da bukatar sa kuma ya san kowa me yake bukata kowa akwai abin da yake fargaba ya san me yake fargaba subhanahu wa ta'ala ma yana sama za a je dare in sai Allah ta'ala ya ce daga ita kasa din muka halicce su kuma ciki za mu mai da su a cikin ta kuma za mu wato tasar da su wani karo daban sai a dawo da ran lokacin da za a dawo da ran lokacin kuma an maka wanka an sa ma likafani an tona kabari an sa ka a ciki an tona ramuka biyu kenan daya a cikin daya an sa ka ciki an rufe an maka addu'a masu kuka suna can suna yi masu kaza suna yi masu kaza suna yi masu wawar ya za a yi a raba da su duka ana nan ana yi sai a dawo da ran ana dawo da ran kuma sai ka ji ranka ya dawo jikinka to zaka tabbatar ka mutu kenan to a lokacin kuma duk wata dabara ta kare duk wani baki da yanda zaka tsara al'amura a duniya a gamsutun da ba a san gaskiyan me yake faruwa ba a boye Allah ta'ala ne ya sani a yarda to yanzu komai ya katse sai gaskiya to a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisi kamar yanda Bukhari ya rawaito sai su kama kansu zaunar da kai kaga ka duba kabari fa ta yanda zai zama itace ko katakon da aka shirya yana dab da kafadarka kaga babu gurin motsi ko dagowa amma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai mala'iku biyu su zo fayajlisanihi sai su zaunar da mutum a cikin wannan kabarin saboda idan ka mutu yanayin canzawa yake ba kamar yanda duniya take ba daga an zaunar da kai kuma sai a tambaye ka zaka ga baka da komai sai wannan likafani na jikinka kawai amma ka guda uku ne guda biyar iya su zaka gani kawai sai a fara tambayoyi to a lokacin kuma duk abin da kai kyakkyawa zaka kwammaci ina ma ka kara saboda jin dadi duk abin da kai mummuna zaka kwammaci me yasa kai saboda jin rashin wato rashin jin dadi Annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan wato idan rai din kuma kafiri ne aka zo daukar ransa shi ma mala'ikun za su sako daga sama yace sudul wujuh da baqaqiyan fuskoki za su zo masa idan suka zo sai su ce ya ke wannan rai kazama mai dauda mummuna ki fita zuwa ga ainihin fushin ubangijinki Allah ta'ala ka kare mu shine wato wannazi'ati naz'ati garka kenan wannazi'ati garkan masu fusge rayukan kafiri da tsanani da karfi sai mala'ikan mutuwan ya yagoran ya takoran daga ainihin kofofin gashi kai ne ina ya je har karshen yatsun kafa ya cire ran idan ya cire to su kuma za su taho da wani yadi daga gidan wuta wanda yake mai doyi mai wari sai su nade shi a ciki yana cirewa za su karba ba zai yi kwatankwacin kibta ido ba shi ma sai su tafi da shi sama ana zuwa sama ta daya ce me wannan wace rai ce haka kazama mai dauda sai ya ce sai su ce wane ne wannan sai su yi tur da shi a wuce sama ta biyu sama ta uku har sama ta bakwai Allahu tabaraka wa ta'ala sai daga kasa muka halicce su nan za mu yi da su ku mai da shi shi ma sai a mai da shi ransa cikin kabari ana zuwa kuma sai a masa tambayoyi to wannan hadisi yana tabbatar hadisi ne wanda yake ingantacce da cewa daukar ran mumini da kuma daukar ran wanda yake kafiri ba iri ɗaya bane Allahu tabaraka wa ta'ala ka karɓi rayukanmu muna cikin muminai kuma yana tabbatar da cewa rai fa ana yin sama da shi yana kuma tabbatar da cewa me lallai wato Allahu tabaraka wa ta'ala yana sama ne subhanahu wa ta'ala ina mata an gani ba wai Allahu tabaraka wa ta'ala yana ko ina ba kai ma idan zaka roki Allah ta'ala buɗa hannu kake yi kalli sama ko ba za ka ce bari na yi haka tunda yana nan haka ko ne haka ko ne yana sama sai ya Allah ina mata an gani kuma akwai dalilai da yawa ayoyin Qur'ani ga sunan burjik hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke gwada haka. Amma mummunar aqida ce cewa Allahu tabaraka wataala yana ko ina, wannan ba aqida ce ta musulmai ba, tunda ayoyi ne suka bayyana. Allahu tabaraka wataala da kansa ya bayyana wannan, manzansa sallallahu alaihi wasallam ya bayyana wannan, Allahu tabaraka wataala yana sama. Lokacin da Abu Salma, mijin Ummu Salma na farko, wato Hindu kenan, matar Annabi sallallahu alaihi wasallam, lokacin da jikinsa ya tsanani aka ga wa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya duba shi, da ya zo lokacin ashirarsa zai fita, da aka dauki ransa sai ya buran idan sa ya kafe yana kallon sama, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna ruha idza qubit ittaba'ahu al-basar, lalle shi farai idan an dauke shi an cire rai sai ido gani ya bi shi da kallo. Wannan yana gwada an dauki ran Abu Salma, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fara masa addu'a, Allahumma ghafir li Abi Salma, ya Allah ka gafarta wa Abu Salma, ka zaunar da shi tare da annabawa da siddiqai da mutanen kwarai, idan sai ya kakkafe yayi sama, wato an tafi da shi zuwa ga wato ainihin sama. Allah tabaraka wa ta'ala yace wasabihati sabha fasabiqati sabqa, Allah tabaraka wa ta'ala yace yana rantsuwa da masu rigayi ainihin rigayi, asabiqati sabqan wato mala'iku da suke rigayar dan adam wajen ayyukan alkhairi, dama su mala'iku la ya'asuna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, haka wasu malaman tafsiri suka ce fasabiqati sabqa, kamar yadda aka samu asar daga Mujahid, ɗaya daga cikin almajirin Abdullah ibn Abbas, yace fasabiqati sabqa hiya almala'ikatu tasbiqu ibnu adam bil khairi wal 'amali salih, sune mala'iku da suke rigayar dan adam wajen wato ayyuka na kwarai. Waɗansu kuma suke cewa fasabiqati sabqa shine rayukan mu'minai da mala'iku suke rigaye wajen kai su cikin aljanna, wa innam mala'ikun ake rantsuwa da su wanda suke rigaye wajen kaiwa rayukan mu'minai cikin aljanna. Wasu kuma suke cewa su ne rayukan musulmai waɗanda suke gaggawa suke kwaɗayin ma mutuwa ta zo ta same su, waɗannan su ne asabiqati sabqa, ya san ana zuwa yaƙi na dan Allah a mutu, amma shi da Musa yaje in ya so ya mutu ma, to wanda suke wannan rigaye din, wa fi zalika falyatanafasul mutanafisun, kyakkyawan aiki a cikin nan ne masu rigaye suke yin rigaye, to irin waɗannan ne wasu malaman tafsiri suka ce da su aka rantse, wanda suke rigaye wajen aikin alkhairi koda kuma wannan aiki ana iya mutuwa wajen yin wannan aiki din. Allah tabaraka wa ta'ala yace fal mudabbirati amra, Allah ta'ala yace yana rantsuwa da mala'iku wanda suke zartar da umarnin Allah tabaraka wa ta'ala, wato su ne ainihin mala'iku wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya wakkala su, ya ba su wato ya dora su akan wa'ansu al'amura na gudanarwar rayuwar duniya. Da Imam al-Bagawi yake cewa mala'iku hudu su ne Allah tabaraka wa ta'ala ya wakkala musu, ya jingina musu, ya dora musu wato al'amura na nan duniya, akwai Jibril da Mika'il da kuma Malakul Maut da Israfil alaihi musallam. Yake cewa shi Jibril shine yake kula da ainihin wato gudanar iska da kuma wato ainihin rindina ta musulmai ta mu'minai yayin yaki da kafirai, shi kuma Mika'il shine aka wato dora shi akan kula da saukan ruwan sama da kuma tsiro na ainihin wato ciyayi ko shuka ko ma menene da yake tsirowa daga kasa. Haka nan shi kuma mala'ikan mutuwa an jingina shi bangaren wato karban rai, shi kuma Israfil an sanya shi wajen busar wato busa kaho. To waɗannan su ne al-mudabbirati amra, wato wanda suke gudanar da al'amura da umarnin Allahu tabaraka wa ta'ala. To su ma Allahu tabaraka wa ta'ala ya rantse da su, da ya rantse da su a wannan galibi duk ayoyi na Qur'ani ko surori da aka fara da rantsuwa ko duk inda aka kawo aya da aka yi rantsuwa za ka sami bayani akan me yasa aka yi wannan rantsuwar, sai dai wasu gurare ɗan kaɗan kamar wannan sura ɗin. Idan aka ce washamsu wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was sama'i wa ma banaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa, wato sai kawo jawabul qasam din. To a wasu guraren sai a yi rantsuwa ba a kawo jawabul qasam din ba, kamar anan da Allah tabaraka wa ta'ala ya rantsa tun daga farkon sura har nan fal mudabbirati amra sai ya zanto ba a bayyana sanadiyar da ta sa ko dalilin yin wannan rantsuwa din ba wasu malamai suke cewa wannan na wannan surar kaddara shi ake takadirin sa shine la tub'athunna wa la tuhasabunna lalle za a wato tayar da ku kuma za a wato ainihin yi muku hisabi me yasa suka ce wannan shine jawabul qasam din abinda ake nufi kenan saboda ayoyin sun yi magana akan daukar rai to kuma dama duk ayoyi idan suka zo a jeri akai rantsuwa da kaza akai rantsuwa da kaza akan duba to akan me suke magana idan dai jawabul qasam din bai zo ba idan aka duba akan me suke magana to sai a kaddara musu jawabul qasam din idan kuma ba haka ba idan a wani gurin irin wannan ayoyin sun zo ko waɗanda suke ma'anar su irin wannan ma'anar ne sai a dauki jawabul qasam na can inda ya zo a can a ce iri ɗaya ne da wancan na wata an gane to tunda anan an yi maganar daukar rai na mu'minai daukar rai na kafirai da kuma rantsuwa da mala'iku wanda suke gudanar da al'amura malamai suke cewa to jawabul qasam din shine me lalle fa za ku mutu za a tashe ku kuma lalle za a muku hisabi sai Allah tabaraka wa ta'ala yace yawmu tarjufu ar-rajifa ranar da wato mai girgiza za ta yi girgiza yawmu tarjufu ar-rajifa wato kasa za ta girgiza kowa zai mutu za a yi girgiza kowa ya mutu tatba'u ar-radifa wato ainihin wannan girgiza ta farko tarjufu ar-rajifa mai girgiza za ta girgiza wato shine busar kaho na farko Nabi kuma Allah ta'ala yace tatba'uha ar-radifa me goye da ita me biye da ita kuma za ta biye mata ma'ana busar busa na biyu kenan tsakanin su kuma shekaru 40 ne mutane za su mutu karshen lahira a wato karshen duniya akwai waɗanda su da su za a tayar da duniya ta kare Allah ta'ala ka kare to wannan shine ɗaya daga cikin manya-manyan musibu a tashi alkiyama kana raye wannan musiba ce saboda idan aka zo za a tashi alkiyama kana raye to ba kowa ne yake tsira da imani ba in yazo gab da wannan lokacin saboda lokacin yanayin canzawa yake yi zai zamto wato ana samun sharririn asharar yayyawa yawan saban Allah ta'ala yayyawa idan musiba ta yi musiba zaka ji wanda yake da imani idan ya ga kabari zai ce ya laitani kuntu makana sahibi hadhal qabr ina ma ni ne a cikin wannan kabari ban tadda irin wannan bala'o'i da za su faru ba daga cikin magabata akwai wanda fa inda a ce yanzu zai dawo zai kwammaci irin wannan abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to kuma nan gaba abin ya saki lalacewa ne domin idan ka duba kai yanzu kana shekara 30 da wani abu in ka duba lokacin kana yaro kana karami za ka ga akwai ababen da sun canza fiye wato da bambanci da yanzu za ka ga alkhairin dadin kuma yafi na yanzu tare da cewa ilimin yanzu yafi na dadin amma kuma sharrukan da suke cikin yanzu kuma me sun fi na da musamman abin da ya shafi amana da kuma hidimar mata ta yanda mata sun zama wani iri Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kafin a tashi alkiyama sai an samu mata wato mace tana taimaka mijinta wajen kasuwanci da ita za haɗa gwiwa a yi ba wai yana magana akan haramcin abin bane a'a dan wannan ya danganta ga yanayin ya aka tsara abu amma dai alama ce ta cewa mai alkiyama ta kusa yanzu kuma an zo da yanayin yanda mata suke wato tabarruji wajen fita babu hijabi da ma fita babu izinin mazaje da ma kuma me haduwar maza da ma cire kishin ma a cikin kirazan mazaje to duk wannan yana cikin musibu wanda da zaka ga idan aka yi rasuwa a gida mutane suna zaune idan mata za su je gidan ta'aziya zaka samu in dai dan gane kila a bula musu gefe suna zuwa an cire wata kufa menene kusfa ta gefe aka su shiga saboda kawai ba sa son biyowa ta gurin maza amma yanzu a mutu yanzu ana shiga gidan ana abin nan ana cin karo da su ana abin nan suna shiga maza na shiga gaba ɗaya kawai a yanzu fa a gaure yake gaba ɗaya saboda yanayi ya zama wani iri babu kishin a gurin mazaje babu kunyar a gurin mataye to shikenan dama namiji abin da ake so shine mai kishi so ake ka zama mai kishi wannan shine abin yawa fa gun namiji annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa addayus la yadkhul aljanna duk wanda baya kishin matarsa ko yarsa ko kanwarsa ko duk wacce yake kula da ita shi banda shi a shiga aljanna to haka babban wasa bane kenan kace ai ka bata yancin ta ne ta ita in ka bata yancin ta mace da sunan yanci dama ba yancin ta bane in kace zaka abin nan zata tafi da ku ta ne in ka saki ita kawai ba ruwanta dole sai ka yi taka dan itan kana jawo ta kana kula da kanka har Allah ta'ala ya muku tawfiqi ku shiga gidan aljanna wannan kuma shine abin da duk muke bukata Allah ta'ala ya sa haka sayyidina ali saboda tsabar kishin sa da yazo sai ya sami matarsa nan Fatima tana yin aswaki da ita can Iraq sai yake ce da ita sai yake yin sai ya wata baituka sai yake cewa zafirta ya udal Iraq bi thagariha law kunta min ahli alqitali qataltuka ma khifta ya udal Iraq araka yake cewa zafirta ya udal Iraq bi thagariha ya kai ita can Iraq ka sami kara bauta ka sami nasara ta hanyar taba dasashinta yace wato udin yake magana akai iya sandan ma kai yake masa wannan yace law kunta min ahli alqitali qataltuka da kai irin wanda da wanda ake iya kashe shi da na kashe ka kai Iraq da ce ana iya kashe ka da wani abu ne mai rai kai da na kashe ka yanzu iya fa aswaki ita ta kariya take sai wannan baitukan law kunta min ahlal qitali qataltuka sai ya ce ma khifta ya udal araki araka ya kai itacen Iraq ma khifta baka ji tsoran ya udal Iraq ya kai wannan wato itacen Iraq araka baka ji tsoran na ganka ba baka ji tsoran na ganka ba law kunta min ahlal qitali qataltuka da kana cikin waɗanda ake kashe su da yanzu nakan na kashe ka ina fata an gane aga tsananin kishi kenan to haka ake so sa'ad nabi qas yake cewa ni inda zan ga wani kawai in ganshi a tsaye shi da matata ga can su biyu da ina zo kashe shi zan yi yace ina zuwa zan fille kansa sabe ka ce subhanallah ka kashe mutum kawai ka san me suke ko da ka ga shi da matarka ko ka je ka kashe su manzon Allah yake ce wai mamakin sa kuke yace to an nafi shi kishi ai to kuma Allah ta'ala ya fi kowa kishi saboda kishin sa ne ma ya haramta wato hada shi da kowa subhanahu wata'ala to saboda haka wato idan aka mutu wato idan duniya ta zo karshe waɗanda za a tashi alkiyama a kansu suna cikin tashin hankalin lalacewa kwarai da gaske sai a zo a yi busa cikin kaho kowa sai ya mutu kowa ya daina numfashi kowa ya fadi ya mutu idan kowa ya mutu sai ya zauna shekara 40 daga farkon duniya sai an yi shekara 40 daga lokacin da aka yi busar farko sai an yi shekara 40 tukunna ba kowa akan kasa din nan sai a sake yin busa ta biyu fa idhahum min al-ajdasi ila rabbihim yansilun qalu ya waylana man ba'athana min marqadina hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalin sai kowa kaga kowa ana taso shi ta fitowa kamar fari to idan aka tashi din nan to kuma lokacin shine za a yi wato hisabi lokacin ne kowa zai ga abin da ya abin nan ya aiwatar sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce idan aka tashi mutane din ta tafa'uha radifa wato mai biye mata za ta biye mata Allah ta'ala ya ce qulubu yawma idhin wajifa zakata a wannan yini za su zamto cikin imuwa da kuma tsoro kowa a tsorace yake an tashi alkiyama kowa kirjinsa yana bugawa bai san me zai faru da shi ba koda ko yana yin sallah a duniya bai san yaya zai kare ba wanda daga cikin magabata yake cewa da ina da tabbas din sujjada ta daya Allah ta'ala ya karba da nayi walwala amma ban da tabbas duma abin da nake ana rubutawa ko kuma ina wani laifin da ba a rubutawa ko kuma zuciyata ma akwai wata matsala to kullum magabata na kware halin su shine mai dardar tare da me kyautata Allah ta'ala zato amma dardar abinda ake so mumini ya zanto shine bainal khawfi war raja kana tsoro kuma kana kuma mai fatan samun ni'imar Allah ta'ala rahamarsa kana duba kana karfa Allah ya azabtar da ni saboda laifi kaza kaza da nake yi ko dan saboda kasa kaza da kaza da nake banna iya tashi ne kaza banna iya yin ibada kaza ina jin tsoro ta gefe guda kuma kana kallon Allah ta'ala ya alƙawarin duk wanda ya imani da shi yayi imani da manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama bi shirka ba zai sashi gidan aljanna insha Allah Allah zai karbi ibadojin mu zai samu gidan aljanna haka ake so mumini ka kalli nan ka kalli nan kar ka yadda ka ce mu tabbas ana tashi alƙiyama mu ai kai tsaye ne Allah ta'ala ya ce qulubun yawma idhin wajiba zukata a wannan yini za su zamto cikin tsoro abasaruha khashi'a wato gannan zukata din idanuwa din za su zamto khashi'a kaskantattu dalilatin wato za su zamto kaskantattu kamar da Allah ta'ala ya ce khashi'ina min adhul wato aya ce khashi'atan abasaruhum tarhaquhum zilla za ga zukatan su sun yi sun zamto kaskantattu wato za su zamto cikin kaskanci yaquluna sai su rika cewa waɗanda suka yi kokwanto wajen cewar wai yanzu idan an mutu za a tashi za a sake rayar da mu yaquluna sai su rika cewa a idza mitina wa kunna yaquluna a inna lamarduluna fil hafira sai su rika cewa a inna yanzu mu din lamarduluna fil hafira za a mayar da mu zuwa ga halin farko mana idan mun mutu za a sake dawo da mu da gangar jikin mu da rayuwar mu kamar yadda muke da a idza kunna idaman nakhira yanzu kuma hailau ko dama idan mun kasance izaman kasusuwa nakhiratan wato kasusuwa waɗanda suke riddigaggu waɗansu qurra suna karanta wannan a idza kunna izaman nakhira ba tare da maddi ba nakhira wasu na karantawa a idza kunna izaman nakhira tare da maddi sai alif baki tsakankanin wasu su karanta nakhira wasu na karanta me nakhira to dukkaninsu malamai suke cewa abu daya yake nufi sai dai malaman lugha suke cewa idan aka ce nakhira shine kashi ya riddige ta yanda zai zamto ya fara narkewa a ƙasa ya diddige a ƙasa kaga abu ya riɓe ya diddige a ƙasa suka ce idan aka ce nakhira kuma shine ya ragargaje iska tana diban sa idan an ce nakhira ya ragargaje ta yanda iska tana diban sa in aka ce nakhira ta yanda me ya shiga cikin ƙasa ya riɗige a ƙasa kowanne dai ana nufin me wato mutuwa tare da riɓewa a cikin ƙasa qalu sai suka ce tilka idan karratun khasira to indai haka ne wannan kuma dawowa ce ma ta hasara idan ma za a yi haka din ma'ana su sun faɗi haka ne a matsayin inkari da kuma ƙaryatawa wato wajen me wajen cewar ba za a tasar da su ba cewa idan dai yanzu idan mun mutu za a tayar da mu a dawo mana da rayukanmu kamar yadda muke da to in ma haka ne mun zamto hasararru kenan in ma haka ne tilka idan karatun khasira in haka ne waccar kuma karatun khasira dawowa ce wacce take ta asara idan aka dawo da mu za mu zamto cikin masu wato hasararru Allah ta'ala ya ce fa inna ma hiya
fa inna ma hiya badarun wahida fa idha hum هل بدأك حديث موسى إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلا أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى
طيب الله تبارك وتعالى يقول فإنما هي zajaratu wahida, to ita dai kara ɗaya ce kawai, ma'ana busa ɗaya ce kawai, ka ji kara gabaki ɗaya, shikenan ana yin haka. Fa idhahum bisahira, sai kowa ka ganshi kawai gashi akan ƙasa. Busa ɗaya za a yi, kara ɗaya ce kawai, zajaratun wahida, wato kara ce guda ɗaya, busa ce guda ɗaya za a yi, kowa ya mutu. Idan aka yi wannan busar kuma ta biyu, kowa kuma sai ya tashi. Fa inna ma hiya zajaratun wahida, wato kara ce busa kenan guda ɗaya wanda kowa zai ji. Fa idhahum bisahira, sai su zamto kaga mutane kawai ga su nan akan, wato akan ƙasa. Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce, hal ataka hadithu Musa, lalle labarin annabi Musa ya zo maka. Hal din nan tana daga cikin adatul istifham, a ce a da hal da kuma a guda biyu haka, wato da tambaya a matsayin tambaya a Larabci. Hal tazhab, shin zaka yi, zaka tafi shin kaza, to amma ana kawo ta da ma'anar tahqiq qad. Hal ataka hadithul ghashiya, ma'ana haqiqa, ba wai shin ba, haqiqa labarin mai lullubewa ya zo maka. Hal ataka hadithu Musa, haqiqa labarin annabi Musa ya zo maka, ya kai mu zo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, domin Allahu tabaraka wa ta'ala ya baka labarin cikin Alkur'ani. Labarin ya zo mana na ainihin yanda annabi Musa alaihi salam ya yi gwagwarmaya da Fir'auna. Iznadahu rabbuhu bilwadil muqaddasi, yayin da ubangijinsa ya kiraye shi bilwadi, wato a wata mafada. Na aka ce wadi, ana nufin a ce nan dutse, nan dutse, to tsakiyar dutsen galibi za ka samu ya zama hanyar ruwa. Saboda ruwan da yake sakuwa daga wannan dutsen, da ruwan da yake sakuwa daga wannan dutsen, za ka samu ƙasan ya zama magudanar ruwa ce. To irin nan shi ake ce da shi wadi. To irin wannan gurin, ga bishiyoyi, ga wata mafada, sai Allah ta'ala ya kira annabi Musa a gurin. Bilwadi al-muqaddasi, wanda yake tsarkakekke, ko guri wanda yake mai albarka. In aka ce muqaddas, ana nufin mai tsarki ko kuma mai albarka. Duwa, wanda yake a gurin duwa, haka wasu suka ce sunan gurin mai duwa. Wato bilwadi al-muqaddasi duwa, wato a ainihin wannan kududdufi na ainihin mai tsarki wanda yake mai suna duwa. Allahu tabaraka wa ta'ala da ya kira annabi Musa ya ce da shi, izhab ila fir'auna innahu daga, ka tafi ga fir'auna, innahu, lalle shi fir'auna din daga, ya wuce gona da iri, ya yi shishigi, domin ya ce shi Allah ne. Kaga wuce gona da iri ne wannan, duk wanda ya ce shi Allah ne ya wuce gona da iri, ina ya kamata ya tsaya cewa shi bawan Allah ne, haka ake so. Amma duk wanda ya ce shi Allah ne, to abin da ya yi sunansa mai dagawa. Innahu daga, faqul hal laka ila an tazakka, ka ce da shi, shin kana so ka tsarkaka, in gaya maka addinin Allah gaskiyar lamari, ka zamto mai tauhidi, ka zamto ka tsarkaka daga shirka, da kuma kiran kanka da kake yi cewa kai ne Allah, kana so in bayyana maka wannan. Wa hadiyaka ila rabbika fataksha, kuma na shiryar da kai, ma'ana maka jagoranci, in nusar da kai, ila rabbika, zuwa ga ubangijinka, ma'ana zuwa ga ainihin addinin ubangijinka. Fatakhasha, sai ka zamto cikin masu tsoron Allah, ka zamto fatakhasha, sai ka samu jin tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala. Allahu tabaraka wa ta'ala ya ce, fa'arahu al-ayatul kubra, sai ya nuna masa al-aya, wato alama al-kubra, wacce take babba, shine me, wato sanda da kuma hannunsa. Annabi Musa alaihi salam, idan wato ya ajiye sandansa, sai ya zamto maciji. Idan ya shiro hannunsa daga cikin rigarsa, sai a ganshi fari sal kamar rana. Wa nadha'a yadahu fa idha hiya baydha'u lin-nadirin, idan ya zaro hannunsa, sai ka ganta fara tas ga duk wanda ya kalli hannun kamar rana. Idan ya ajiye macijiyar kuma, sai ta zamto abin nan, wato macijiya, sandar sai ta zamto macijiya. Shine Allah ta'ala ya ce, fa'arahu al-ayatul kubra, sai ya nuna masa wato aya wacce take mai girma cewa me shi fa daga Allah ne ma'ana shi dan aiken Allah ne saboda kai imani ya dane cewa shi Allah ne amma ina fakazzaba wa'sa
fakazzaba wa'sa kumma anba yas'a fahshara fanada فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها
طيب الله تبارك وتعالى يتي فكذب أما ترى لهك سي وتوفير أون يكريتا تشيوى وأنن وأنن آية الكبرى وأنن ببر آية دينونا سنداد هننسا cewa daga Allah ne sai Fir'auna ya karyata wa'asa ya saba umarnin Allah tabaraka wa ta'ala ya kuma saba al'amarin annabi Musa alaihi salam thumma adabara sa'an nan ya juya baya ya kawar da kai ya ki yin imani yas'a ya je ci gaba da yin aiki wajen barna fahashara sai Fir'auna ya tara mutane fanada sai ya kirayi wato fahashara sai ya tara jama'arsa da rindinoninsa fanada sai wato ya sanar da ya tara su sai ya ce da su ya sanar me ya sanar fa qala sai ya ce ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku babban ji fir'auna ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku mafi daukaka wato ya yarda akwai wasu allolin kenan amma shi shine babban saboda haka shi ya halicci wancan din ma shi haka yake cewa shi halicci sauran saboda ka komai gare shi yake kuma subhanallah kaga wannan wato ita ce me shirka din da kuma taurin kai shine mai anshin tsagawa din da yayi huce gona da iri da yadda yake ta yanda yace me shi shine ma Allah din subhanallah sai Allah ta'ala ce fa akhadahu Allah sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kama shi nakala al-akhirati da azabar lahira wal ula da kuma azabar duniya wannan cewa fa akhadahu Allah nakala al akhirati wal ula malaman tafsiri sun yi maganganu guda biyu akai na farko suke cewa fa akhadahu Allah nakala al akhirati wal ula sai Allah ta'ala ya kama shi da azabar akhira din suke cewa azabar farko wato azabar lahira wal ula da kuma ta duniya wato kenan taqdimu wa ta'khir ne aka fara fadar azabar lahira kafin ta duniya amma abin da ake nufi an kama shi da azabar duniya da kuma ta lahira domin duniya ce farko kafin kuma lahira haka wasu suka ce an kama shi da azabar wato duniya da kuma ta lahira ko ta lahira da kuma ta duniya to ai ba a je lahira din ba eh to qur'ani haka yake zuwa wani gurin sai ya kawo abu a siffar madi wato ya riga ya faru saboda mai tabbatar maka da cewa zai fa faru haka Allah ta'ala ya ce waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idhin bi jahannam ya ce waja'a rabbuka ubangijinka ya zo farfajiyar lahira ya zo din ne ai ba ta shi lahira ba tukun amma sai Allah ta'ala ya ce waja'a rabbuka ubangijinka ya zo wal malaku waji'a yawma idhin bi jahannam a wannan yinin kuma an zo da wutar jahannama me yake gwada maka cewa tabbas zai faru Allah ta'ala zai zo farfajiyar lahira za kuma a kawo ta jahannama sai ya zo da siyaki na madi ya ma faru an gama kawai tunda hakan tabbas zai yi ba za a canza ba tabbas sai ya yi ne to fa akhadahu Allah nakala al-akhirati wal ula sai Allah ta'ala ya kama shi da azabar lahira da kuma ta duniya dai gashi nan yanda aka nitsar da shi a cikin wato teku ko a cikin kogi ta lahira kuma shine Allah ta'ala zai azabtar da shi zai kuma dawwama ciki to tunda tabbas zai yiwu ba za a ce Allah ta'ala zai gafarta wa Fir'auna ba tunda ya riga ya mutu kuma bai daina ba tunda tabbas ne sai Allah ta'ala ya bayyana shi akan mai mabi yace fa akhadha sai ya kama shi wasu kuma suke cewa a abinda ake nufi fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal ula malaman tafsir na biyu ken daga cikin magabata fa tun daga kan tabi'ai wasu ka fasara wannan wasu kuma suka ce a abinda ake nufi fa akhadahu Allahu nakala al-akhirati sai Allahu tabaaraka wa ta'ala ya kama shi da azabar karshe wal ula da kuma azaba ta farko ma'ana yayi kalmomi guda biyu wanda suka yi muni kwarai da gaske na farko din shine inda yake cewa ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani abun bauta wanda yake ba ni ba wannan shine me wato maganarsa ta farko ita ce nakalal ula din lakalal akhira kuma ita ce wannan inda yace ana rabbukumul a'la ni ne ubangijinku mafi girma mafi daukaka wayannan sune maganganu na farko da kuma ta baya kenan akhira din a gurin wadansu ba lahira ake nufi ba ula din kuma me ba duniya ake nufi ba abinda ake nufi da akhira shine me magana ta biyu ita ce wace ta wannan ayar da take gabanta shine me ana rabbukumul a'la ita ce magana ta biyu din ita ce akhira din al-ula kuma shine me ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san cewa kuna da wani abun bauta wanda yake ba ni ba فأخذه الله نكال الآخرة والأولى فقال أنا ربكم الأعلى يتي نيني علمك ببام إن في ذلك الله تبارك وتعالى يتي للي تكين هكا واتو ليفند فرعون يي نكرية النبو موسى دكما دعورتي واشي ألاني كما ديند الله تبارك وتعالى يكاماشي لكان الآخرة والأولى da laifin farko da kuma laifi na biyu inna fi zalika lalle a cikin haka din kama shi da akai da laifin farko da na biyu la'ibratun lalle akwai wa'azi akwai abin lura liman yakhsha ga duk wanda yake tsoron Allahu tabaraka wa ta'ala daga duk wanda yake tsoron in an tashi alkiyama yaya zai kasance sai Allahu tabaraka wa ta'ala yace a antum ashaddu khalqan amis sama'u ku kuka fi tsananin wahala wajen halitta ko kuma sama tunda su suna cewa a idza mitina wa kunna turaban wa idaman inda suke cewa zalika raj'un ba'id wannan dawa ce ai me nisan gaske wannan ai bazai yi ma yayi nisa da yawa a ce mu mutu kuma sake taso da mu sai Allah ta'ala yace to tunda a can sun ƙaryata a wannan ayoyin da suka gabata sun ƙaryata a antum ashaddu khalqan ku kuka wahala tsananin wahala wajen halitta amis sama ko kuma sama ce ta wahala da halittar mutun bayan ya mutu da kuma halittar sama wanne ya wahala kenan dama an riga an halice ku to wanda ya halice ku dan ku mutu tare da ku ai ba wani abin nan bane a antum ashaddu khalqan halitta da ake nufi anan ana nufin sake dawo da ran bayan mutuwa dama an riga an halice ku ba kuka mutu to mene ne abin shakkun cewa za a dawo da ku to da sai ku ce ai ba za a yi halittar ku bai kuma ga ku kun samu ko dan wannan saboda ya riga ya faru ba da masa ƙaryata su ce ai ba za a yi halitta su ba to ya akai suka samu kansu sai suka to wannan ba za su iya ƙaryatawa tunda dai ga su ai to amma dai in sun mutu a sake tayar da su shine suke da shakku a ce wato akai shine Allah ta'ala yake tambayar su a matsayin inkari a antum ashaddu khalqan ku kuka fi tsananin wahalar halitta ne a min sama'u ko kuma sammai wato ko kuma sama ta yanda Allah ta'ala ya halicci sama babu matokari ko daya banaha da Allah tabaaraka wa ta'ala ya halicci wato ya gina sama din rafa'a samkaha Allah tabaaraka wa ta'ala ya daga rufinta rufin sama yana sama ya daga shi sama fasawaha Allah tabaaraka wa ta'ala ya daidaita ta ba tare da wato ainihin tsatsagewa ba ba kuma tare da wata fila ko wata dirka da ta tare ba wa aqadasha laylaha Allah tabaaraka wa ta'ala yace ya sanya duhu a ainihin dare din al-ghadashu shine wato rufe abu ta yanda zai duhu wa aqadasha laylaha ya dufuntar da daranta wato idan dare yayi sai kaga sama din ta yi duhu wa akhraja duhaha, Allahu tabaraka wa ta'ala kuma ya fitar da ya bayyana wato ainihin hantsi ko ainihin wato yini. Wal arda ba'da dhalika, Allahu tabaraka wa ta'ala yace wa aghdasha laylaha, Allahu tabaraka wa ta'ala ya dufintar da ainihin daranta, wa akhraja duhaha ya kuma bayyanar da ainihin hantsinta ko yininta, wal arda ba'da dhalika da kuma ƙasa tare da haka. Ba'da din nan malaman tafsiri suke cewa, wasu daga ciki suke cewa ba'da din nan ana nufin ma'a, wal arda ba'da dhalika duhaha, tare da haka kuma ƙasa ya shimfiɗa ta. Wasu suka ce a'a, ba'da din dai a yanda take, ma'ana bayan haka kuma ya shimfiɗa ƙasa. Saboda haka anan zamu tsaya insha Allah wannan aya ta 30, idan Allah ya kai mu sati na gaba sai mu tashi aya ta 31, inda muka yi dai Allah ta'ala ka sa duka mu yi tarayya a cikin lada, wanda kuma ne kuskure Allah ta'ala ka gafarta mu.